jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda a yau muke birnin Kano domin bin diddigin gawar wani matashi da wani DPO'n yan sanda ya kashe shekaru 21 da suka gabata kuma har yanzu gawar na asibitin Murtala ana aje da ita. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Tun shekarar 1999 wani DPO'n yan sanda mai suna Salaman Inyabo wanda aka fi sani da kwanta-kwanta a wancan lokacin yayi wa matashi mai suna Awwalu Shu'aibu dukan da ya zama ajalinsa. Tun daga nan mahaifin wannan matashi ke tashi fadin ganin an yi wa ɗansa Awwalu adalci. Lamarin da ya kai ga gwamnatin jiha har zuwa ta tarayya. Daga ƙarshe aka fara sauraron shari'a a Kano. Duk kuwa wannan magana da ake yi, gawar Awwalu tana ajiye a asibitin Murtala. Lamarin da ya kai ga cewa sai kotu ta bayar da umarni za a iya bayar da gawar Awwalu domin a kai shi makwancinsa. Kotu ta baiwa rundunar 'yan sandan Najeriya umarnin ta kamu tare da gurfanin matar DPO kwanta-kwanta, saboda bijirewa sammacin kotun da ya yi na ƙin bayyana gabanta. Amma shiru kake ji, babu kwanta-kwanta babu motsinsa. Daga ƙarshe ma aka dakatar da mahaifin Awwalu daga zuwa kotu domin shari'a ba za ta iya ci gaba ba tare da wanda ake zargi ya bayyana ba. Yau shekaru 21 kenan ga abin da mahaifin Awwalu ya shaida mana.
Assalamu alaikum. Shu'aibu Ahmadu, mazaunin Kano amma keti ake gaya man, amma sunana Shu'aibu Ahmadu.
A cikin uwa kenan baba.
A brigade Samiya. Nan ne unguwan.
Kai ne mahaifin yaron da aka ce yau shekara 21 kenan aka samu wani tsautsayi ya zo masa da ajali aka kashe shi, kuma an ce har yanzu ya dawo a asibitin Murtala a nan cikin birnin Kano. Yaya sunansa?
Sunansa Awwalu Shu'aibu, kuma yaro ne gaskiya wanda tunda Allah ya tashe shi mai fasaha.
Wai baba, daga lokacin da aka kashe Awwalu dukan da DPO Salman ya yi masa ya zama sanadinsa na mutuwa zuwa yanzu da ake magana na tsawon shekaru 21, baba ta TV kai me kake nema ne misali?
To ai baba dai baya shari'a, hukuma ita ce mai shari'a.
To me kake nema?
Ina neman haƙƙin yaron a hannun hukuma, tunda hukuma ce. To ina neman haƙƙin yaron a hannun hukumai, shi ya sanya ma yaron ai, kowa yana jin tsoron ya taɓa yaron. Kowa yana, yanzu mutum ya je asibiti ya ce a bashi yaron, kowa yi, ba za su bashi ba, kowa yi.
Tun da har yanzu kana kan bakanka na nemo wa yaron nan haƙƙinsa a wurin hukuma, wataƙila kai ma hadda naka, tunda kai ma kana da naka haƙƙin, dan kai ka haife shi, kuma ga tsawon shekaru 21 kana ta kai komo. Yanzu a yadda ake, menene fatanka?
To ni dai ina fata na da gwamnati ta ji kokena akan wannan magana ta bin haƙƙin wannan yaro. Ina kira kuma ga kotuna masu adalci su sa bakinsu da ita hukumar 'yancin ɗan adam da 'yan jaridu. Do Allah do annabi, a dubi Allah a wannan magana. Shekara 20 ba kwana 10 ba ne, shekara 20 ba kwana 10 ne ba. Saboda haka ina kira ga kowa da masu ruwa da tsaki akan abun, kowa ya sa bakinsa a duba wannan magana tawa da idan basira.
Kaman baba yana zancen neman diya kenan ta rai, da kuma watakila alalibo wacce shi Salman, tunda ba a ma sani ba ko yana raye ko kuma a.
To yanzu Salman ko yana raye ko ba ya raye, baba ba zai iya sani ba, inda shi baba Salman ba unguwa ɗaya suke da shi ba. Kuma Salman nan shin wa ya sa shi aikin nan? Gwamnati ce. Wa ke maganan nan? Gwamnati ce. Saboda haka baba me yana sa? Shiwa baba haƙƙi yake bi, kuma haƙƙin Allah yana bi. Ya Allah an tausaya an yi, ya Allah ba a tausaya an yi ba, har wurin Allah yana bin haƙƙin. Saboda baba ba gwamnati ba ne, kuma baba ba mai kuɗi ba ne da zai iya cewa zai fitar da kuɗi a shiga nan a fita ba ɗaya.
Awwalu shekararsa nawa kenan misali a lokacin da abin ya faru, kuma yanzu shekararsa jimlatan shekararsa nawa?
Shekararsa 42 kenan. lokacin yana da 21 yanzu kuma ga 21 ga 42
shine dan kana nawa
shine dana na fari
shekaru 21 ana aje da gawar mamaci a wata kasar Hausa abu ne da ba a saba ji ba hakan yasa gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta fara aiki don taimakawa wannan iyali
to sunana kuma Haruna Ayagi shugaban gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na ƙasa da ƙasa reshen Najeriya mai suna Human Rights Network
yawa maganar da ake yi wannan bawan Allah mahaifin awwalu malam Shaibu Ahmadu bayanan da muka samu ku shigo cikin wannan batu a ta ina kuka shiga kuma shin kun shigan kuma ta ina kuka shiga kuma me za ku yi
to kaman yake da akwai wannan bawon Allah da ya tsawon shekara 21 akai mai abin da ya shafi dan shi yake bibiyar shari'an nan shari'an nan tun daga jiha sai ta je har federal government har IG na wannan lokaci sai da ya saurari shari'a kamar inda ka je ma bayani to mu a matsayin mu na yanzu ya kawo mana kuka ne akan abu biyu na farko dai yana son kotu ta umarci asibitin Murtala da ya bashi ga waɗansa ya je binne yau a shekara 21 kenan sannan na biyu kuma a dawo da bin haƙƙin ɗansa abinda aka yi mar domin a yanayin da muka tafi bincike a kai mun tafi bincike ɓangare biyu kafin ma mu san meye na gaba na farko ma mu ji gawan nana hakan ta samu ka rubuta takarda ga office din shi chief medical director na Murtala Muhammad Special Hospital ya tabbatar mana gawa na nan a aji kuma mu ma mun yadda mun aminta da wannan sannan na biyu kuma mun zo mun nemi PPRO ya za a yi a gano mana kopi na shari'a na abubuwan da yake da akwai to alhamdulillah dai a hankula mun samu wannan kopi na shari'a kuma mun ga karshen
shi wato kakakin yan sanda kenan
ba shi ne amma ya bamu ba shi wannan baban wannan yaro a lokacin da yake zai tsaida wahalar shi din da ake na zuwa kotu ba ai komai ba domin kaji ya ce zuwa jan 48 ba abin da aka yi akan wannan tafiya kuma yanzu kotu ma tun lokacin da ta zo da rana ne yanzu ba mu san halin inda file din yake ciki ba to a lokacin ya nemi kopi na shari'a kuma ya kawo mana wannan kopi mun ga karshen magana abinda mai shari'a yace karshen magana abinda lauyan gwamnati yace kuma kotu ta jaddada mana abinda ko ya nuna shine lauyan gwamnati ya nuna cewa wannan mutumi da ake zargi bai taba afiyarin a kotu ba kwata-kwata
bai taba bayyana a kotu
ba tsawon wannan lokaci a kotu presidio da ake bi mun ga hakan ne da karshe lauyan gwamnati ya nemi kotu da ta bada dama na daukan mataki na gaba nan take kotu ta nuna inda tace ta bada inspector police wato commissioner of police ko inspector general of police dama na duk inda aka ga mutumin nan a declare din shi wanted kuma ya bada ta bada dama cewa ko officer ko rank and file duk wanda ya gan shi inda jami'in tsaro ne ya kamo mata shi a iyanan aka tsaya
shirin ciki da gaskiya ya nemi jin matsayar hukumar kotunan jihar Kano wadda kuma ta bayyana cewa wannan sakaci ne na hukumar yan sanda bisa rashin cika umarnin kotu na nemo wannan DPO tare da gurfanan mata da shi
Baba Jibo Ibrahim kai ne kakakin gwamnatin Kano kuma wannan zance ina ya kwana ne a kotun babbar kotun Kano tun da an dau shekara da shekaru ana yi
gaskiya ne kamar abin da ka faɗa a shimfidarka wannan ƙara akwai ta kuma a wannan lokaci kusan shekara ta 2000 an gabatar da wannan ƙara a gaban babbar kotun jiha wanda take zamanta a Mila Road so kasancewar an gabatar da wannan ƙara an ta dagawa ba ɗaya ba ba biyu ba domin shi wanda ake zargi da laifi a gabatar da shi gaban wato shari'a amma duk haka ta gagara wanda daga ƙarshe wannan kotu ta bada umarnin cewar duk inda wannan mutum yake a fadin Najeriya a je a kamo mata shi kuma a kawo shi gaban kotu so wannan shine abin da umarnin da kotu ta bada a wancan lokaci so tun daga
shekara ta 2000 dai a shekara ta 2000
tun daga wannan lokaci kuma ainihin waɗanda kotu ta baiwa umarni na akamu tun da ka san kotu a zaune take ita aikinta da gudanar da shari'a saboda haka za ta bada umarni amma tabbatar da wannan umarni kuma wato yana bangare na wanda za su zo su zartar da wannan umarni saboda haka tun daga wannan lokaci ba a gabatar da shi gaban kotu ba
To masu sauraro filin ciki da gaskiya zai saka ido kan wannan batu tare da dawowa domin kawo muku abin da zai faru bayan wannan shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwali wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, Mr. Phil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin.